kuma babban abin takeici ne ga duk wanda yake da hankali a cikin wannan harkar tamu ta da'awar sunna, ya rika jin damuwa idan wani malami ya rasu. Na farko, saboda ɗaya daga cikin ashiratus sa'a, alamomin ƙara kusantowar tashin kiyama shine idan wani malami ya rasu. Abu na biyu shine idan malami ya tafi, yana da wahala a maye gurbin irinsa, sai dai a iya samun mai kama da shi ko mai kwaikwayonsa, amma irinsa saka yana da wahala. So da ni'ima ce mai tsada da Allah yakan ba da ita nadiran, ba ka in ya bayar da ita ta yiwu sai an daɗe kafin ya sake bayarwa, ko kuma in ya bayar da ita wa ku to ta yiwu in zai sake bayarwa sai dai ya ba wa wasu, kukan ya wuce ku kenan. Kun samu idan kun amfana da shi shikenan, idan ba ku amfana da shi za ta fi kenan. Ya tabbata cikin hadisin Anas bin Malik a cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama shine a riƙa ɗaga ilimi, jahilci kuma yana maye gurbinsa. Min ashratu sa'ati an yurfa al-ilmu wa yathbuta al-jahl. Yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama ilimi ya tafi, jahilci kuma mai gurbin za, saboda ba yadda za a yi ilimi ya tafi ilimi ya sake dawowa. In dai ilimi ya tafi, to abinda zai mai gurbin sa sai dai kishiyarsa, kamar da in jahilci ya tafi sai mai sai ilimi, to haka ilimi ma in ya tafi sai dai jahilci ya mai gurbin sa, sai dai in ba tafiya din yayi ba. Amma daidai gurbin da wane yake karatu, da daidai gurbin da yake amsa fatawa, idan ya tafi ai wurin zai zama blank, zaka jahilci ne a wurin, tunda idan tambayar ta zo ba za a tambaye shi ba kuma, idan karatu ya zo ba za a jinasa ba. To kaga daidai wurin da aka daina karatu, ko da wani ya ci gaba, idan dai nasa gurbin ya zama zero, to ai jahilci ne mai gurbin. Saboda idan a ce misali malamai bakwai ke karatu a kowace rana, sai wani malami ɗaya yana yi a ranar juma'a, sai a ranar juma'an sai ya tashi a wurin, akwai ɗalibin da sai a wannan karatu shi yake amfana, daga an ɗaga wannan malamin shi kuma ba zai sake jinsa a irin wannan juma'ar ba. Duk wata juma'a in ta zo ilimi yana karuwa, duk wata juma'a idan ta zo a nan gaba kuma da babu ilimin, me zai zauna a wurin? Jahilci ne, tunda in dai babu ilimin to sai jahilci. Sannan ya tabbata cikin hadisi shi ma cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tashin kiyama ba zai tabbata ba sai Allah ya ɗauke ilimi. Shi kuma ilimi idan Allah zai ɗauke shi, ya ce ba wai zai kwace shi ne daga cikin ƙwaƙwalwar mutum yana da ilimi sai tashi ya ji babu ba. Inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas. Allah ba zai ɗauke ilimi ta hanyar ga ilimin sai ya ɗauke ilimin ba, a'a, walakin yaqbiduhu bi qabdi al-ulama. Malamin ne zai ɗauke gaba ɗaya, ba karatun malamin ne zai ɗauke ba. Baka in ya ɗauke malamin, malamin kuma a wurinsa karatun yake, baka ba malamin ne kaɗai ya tafi ba, karatun ma ya tafi. Ya ce haka za a yi ta yi har sai ya zama duk lokacin da malami ya tafi, to sai jahilci ya maye gurbinsa. Domin ko da an samu wani malami ya ci gaba da karatu, ai ba wancan ba ne, wancan dai kan tunda babu shi a cikin system ɗin duniya, to wannan gurbin nasa jahilci ne zai maye gurbinsa. Ya ce haka za a yi har sai ya zama duk lokacin da aka ɗauke malami, to sai zama a madadin gurbinsa sai an samu wani kuma wanda zai zama jahili ne, wanda shi kuma zai maye ya ɗare kujerarsa, sai ya zama irin mutanen nan ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce zai zama babu kowa daga cikin wanda ke bada fatawa a cikin wannan gurbin nasa, sai jahilai irin waɗanda za su zama wato abin nan ya tuna bi gairi ilimin, za su rinka ba da fatawa ko karatu ba tare da ilimi ba, a tambaye su ba da amsa ba daidai ba, su karanta su faɗa ba daidai ba, su karanta su yi bayani da ba daidai ba. Ya ce haka za a yi ta yi har sai ya kai lokacin da zai zama aftau bi gairi ilimin fadallu wa adallu. Su ta ba da fatawa da sunan addini ba tare da ilimi ba, sai su su bata kuma su batar da duk wanda ya bi hanyar su. To kaga ba a taba zama duniyar mai shiru, ko dai wani ya fada ya shiryar, ko wani ya fada ya batar. Duk lokacin da aka rasa mai fada ya shiryar ya tashi, to sai an samu a gurbin sa wani mai fada ya batar ya maye gurbin. Wanda kuma a zahiri halin da yanzu muke fama da shi ke. Halin da yanzu muke fama da shi ke. Wannan dalilin yasa muka yi lecture ta cin kasuwar wawaye. Wawaye a ɓangaren malanta, wawaye a ɓangaren 'yan siyasa masu jagorancin mutane, wawaye a tattalin arziki masu kuɗi, wawaye a cikin matasa masu tunanin da ya kamata su za su ciciɓi al'umma zuwa gaba. Sai zama kowa wauta yake yi, masu hankali da alkinta al'amura suna tafiya, wawaye suna maye gurbin. To ko an fi shiga uku idan aka rasa malami mai hankali sama da a rasa ɗan siyasa mai hankali. An fi shiga uku idan aka rasa malami mai alkinta al'amura mai nutsuwa mai jagoranci zuwa ga shiryarwa sama da a rasa mai kuɗi, sama da a rasa kowane irin ɓangare na ci gaban rayuwa. Saboda kaco kamfin addini ya dogara ne akan karantarwa da ilimi da kuma aiki da shi. Wannan zamani da yanzu muke ciki zamani ne mai cike da ƙalubale, musamman ga da'awa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu da safe a wurin taron muke daura na ɗan yi tsokaci akan waɗansu abubuwa da suke faruwa musamman a nan garin Bauchi, akan waɗansu abubuwa da abin takaici ba su ma kai mutum ya yi magana a kai ba. To amma ya zama dole, saboda zamani ne na wawaye da wauta ta yi yawan da an bar wawaye suna ta cin kasuwa, kuma har ya zama ma ana ɗaukawa kamar wannan ma wani ɓangare ne na addini da sunna. Alhali wannan abin baya kusa da sunna ta ko ta wace fuska. Mutumin da baya da ahliya na ilimi, mutumin da bai zama cikin ahlul ilm, wani bai ma kai matsayin ma a ce ɗalibul ilm ba, wani za ka samu waɗansu malamai da yake ja da su, wallahi bai kai matsayin da zai zauna a gabansu ya yi karatu ba. Amma za ka ga yana magana ko yana iya fitowa a bakinsa. Wannan shi ne asalin bid'a ɗin. Duk wanda mutum yake tunani zai yaƙi da bid'a, da bid'a da suna ba raɗa suna ba ne, ba kuma a wani majalisi ko a wace kujera ka zauna ba ne. Me kake yi, kuma yaya aikinka yake, kuma yaya manhajinka yake, shi ne harkar sunna. Shi ne bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanyar magabata. Wannan shi ne ka zama ahlus sunna. Amma duk inda kake bin alqur'ani da sunna, idan ba akan manhajin magabata ba ne, kai ba ahlus sunna ba ne. Sannan ba yawan kururuta mutum ya ce ya zagi wannan ɗan bid'an, ya zagi wannan ɗan, shi ya mai da shi ya zama ahlus sunna ba. Wani ta yi kansa yake zagi, su ne dama ɗan bid'an. Ai ba wani mutum da misali yake mushriki da zai ce shi kansa mushriki ne, ba ɗan bid'a da zai ce shi kansa ɗan bid'a ne. Kowa yana son kyakkyawan suna. Wanda ya fi kowa muni a duniya shi ne Fir'auna, amma shi ma ya ce shiryarwa mai kyau yake yi, annabi Musa abokin gabansa shi yake batar da mutane. Fir'auna fa yake yau kansa kirari, duk da Allah ya ce innahu kana minal mufsidin, innahu kana aliyan minal musrifin, kaji asalin sunansa. Amma shi kuma fa ya ce da annabi Musa inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad, ina jin tsoron Musa zai bata muku addini, ina jin tsoron Musa idan mabarnaci. Allah ya ce innahu kana minal mufsidin, amma ce aw an yuzhira fil ardi al fasad, mabarnaci shine annabi Musa. In dai da daga maganar mutum kawai za a faɗa, to ai da Fir'auna ya fi kowa gaskiya, tunda shi maganar sa a Qur'ani ma take. Sannan Fir'auna ya kansa kirari ya ce ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad, ni ne mai shiryarwa zuwa tafarki madaidaici, Musa kuma yana so ya fitar da ku ne. Yanzu wannan don yayi kirari wa kansa ya zama na daidai, kuma gashi a cikin Qur'ani ne. Zaka ni a fahimta ta, ɗaya daga cikin alamomin mutum ɗan bid'a ne shine ya saba da manhajin ahlus sunna akan tsarin ilimi da karantar da shi. Ko da yana kirari yana ce shi ahlus sunna ne, ko waɗansu sun naɗa shi, dama ba da naɗi ba ne ake zama. Kamar yadda ake cewa ɗan bid'a cewa ba naɗa waliyyi ake yi ba, haka mu ma ahlus sunna ba nada shi ake yi ba, aikin sa ne yake tabbatarwa kamar yadda aiki ne yake tabbatar da wani ya zama wali. Haka ne ahlus sunna ba malaman sunna kamar yadda kuka sha karantawa, ba wani malami da yake fara karantarwa ba sai malamai da suka karantar da shi sun ce da shi ya kai ka karantar. Kuma malaman da ake kira malamai al-ulama'ur rabbaniyun su ne suke nuna wane su ce kai ne zaka gaje mu zaka ka zo ka karantar da kaza da kaza da kaza. Amma yanzu mutane mutum da yake nada kansa ga wannan dattijon malamin anan ya sani limamin masallacin nan shekarun da na gama jami'a na dawo su suka ce zan fara karantar wannan anan. Idan ba kuma dawo wanda muka fara karantar wannan da su mun yi shekara da shekaru muna yi na hala ko recording kar ayi sai da aka sa ni dole kafin aka fara recording. Ni ba ni ne wani ya san da ni ba na yi ta gudu recording ko na cassette tun lokacin ana cassette ne na radio na ce kar ayi saboda ni ina gani ban kai ba. A nan masallacin ne duk wannan karatun daga nan muka fara malamai ne za su ce ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza. Na sha gaya wa malamai na waɗanda yawanci nake ambaton sunansu tunda duk kullum yana daga cikin alfadi na in ce wane malami na ne wane malami na ne wane malami na ne. Kuma wallahi ba na so a ce in bar duniya babu sauran malamai na da za su rinka shirye da ni akan daidai da ba daidai ba. Ina jin tsoron ranar da za a ce malamai na sun tafi sun bar ni a ce ni ma na zama malam na mayan gurbin su daidai ni a tambaye ni ni ba wanda zan tambaya. Ina jin tsoron wannan wallahi yana ɗaya daga cikin abin da ya taba ni akan rashin malam Ahmad. Kuma na sha faɗa cewa har yau wallahi da waɗannan daga cikin malaman nawa za su ce ka daina karantarwa ko ka daina karantar da littafi kaza na rantse da wanda raina yake hannunsa zan daina huta duk wa'azi da karantarwa da nake yin nan wallahi in malamai suka ce in daina zan daina su suke sa ni ina ma so a ce in huta amma su suke tsora mu. Duk mutumin da ya fara ji a ransa cewa ya kai lokacin da bai da malami wallahi wannan ya bace kuma shedan ne malamin ka a babin a ilimi a tsari na ahlus sunna wal jama'a abun bakin ciki ne mutum ya rasa malami fa a ce malamin ya mutu ballantana wani ga ma malaman amma yake shi bai da malami wannan ba ahlus sunna bane wannan ba ahlus sunna bane. Ballantana mutum yana saurara jahili ma yana gane cewa jahilci ake yi ballantana malamai. Ai idan akwai dan dan dano na ilimi ko jahili ya kaddan gane ya dan ji dan dan dano ilimin kadan ko da bai gama ganowa ba amma wani abun da aka ga har jahilai ma suna gane cewa jahilci ake fada. Yanzu don Allah yanzu addinin namu da kuma aqidar ahlus sunna har ta zama Allah sarki haka da ra'a samu jahilai da za su rinka wakiltar mutane mutum ya zama yana da gatan da manya-manyan malamai da tijai za su iya masa magana su ce kar kai kaza amma har ya fito ba wai shi da su ba fa har ya fito ya ce ya ki ba zai yi ba haba. Wannan ai ya fi baka tausayi ahlus sunna din da aqidar ahlus sunnan akan hujumin da ake mata daga yan bid'a a ko'ina a ce daga cikin gida ne za a rinka cinye mu yanzu shedan ya rasa wakilin da zai sa ya yaƙe mu sai a cikin gidanmu sai wanda yake magana da yayin mu shi ne zai zai na yaƙi da mu haba. Yanzu ilimin ya zo ya lalace da har ya kai haka akwai mutumin da na harance da Allah inda ana magana ne na ilimi ɗaliban ilimi in sun zauna ma wallahi sai dai ya zama wanda zai riƙa musu wanke-wanke bai kai wanda zai zauna a cikinsu a buɗe littafi a karanta da shi ba amma zai zai haye kowa kuma ba wanda isa ya sa shi ba wanda isa ya hana shi saboda kawai power of social media saboda in kai baka ji shi anan ka ɗauka malami ba ne ɗan na can irin sa za su ji su ce shi malami ne. Kuma da yake zamanin yanzu ba ilimi ake so a ji ba hayaniya ake so a ji da zage-zage waɗannan su suke nada malami kuma su suke determining din mutum ya kai ko bai kai ba. Kawai mu dai mun shiga wani hali ne da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma tsakani da Allah zan ce mu kan aboki wallahi mun shiga one chance. In dai in ana magana akan shahararrun masu da'awa za a rinka kirga da sunan waɗansu to na rantse da Allah mun shiga one chance. to amma Allah ya fitar da mu wannan aqidar tana da wata alfarma a wurin Allah da nake ji cewa duk wanda ba ahalinta ba ya shiga kuma yayi abin da ba daidai ba to saboda albarka da Allah ya sa wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi zai ji kunya kuma na rantsa da girman Allah ba zai yi kyakkyawan karshe ba amma ko ba a bude take mutum ya tuba ya gyara mutum ya koma ya saurari manyansa ya saurari malamansa su gyara masa idan mutum ya gyara zai gyara wa kansa ne idan mutum bai gyara ba wallahi ina jin masa tsoro kada ya zama fushin Allah sakamakon albarkar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum yake wasa da su kada ya zama Allah yayi fushi da shi akan wannan Allah ka tsare mu Allah ubangiji ka fitar da mu daga kasuwar wawaye amin